بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau za mu tashi darasi na 11, majalisi na 11. A babi na uku na wannan littafi na Riyadu Salihin. In kun duba za ku ga akwai tasalsuli da kuma munafiqa. Babu ikhlas, babu tauba, babu sabr. Wato kamar malamai da suke wannan rubuce-rubucen, Allah ya musu albarka. Ya sanya albarka a cikin akatunaninsu da kuma tsarinsu. Wani lokacin da sun zauna sun yi abu sai ku ga abin Allah ya karɓi aikinsu. Kun ga al-ikhlas, kowa ya kyautata niyyarsa, ya nufaci Allah duk abin da zai yi. Bayan an sami ikhlasi sai kuma duba. Idan da ana wasu ɗan sinadarai ana yin abin da bai dace ba, sai mutum ya ce ya tuba ya daina. To da zarar ka daina yin abin da ba daidai ba, ka koma yin daidai, to za ka samu matsala da zuciyarka, da abokanka, da mutanen unguwa, da mutanen gari. Sai aka ce a sabar, sai ka yi haƙuri. Saboda in ba ka yi haƙuri din ba sai ka koma gidan jiya. Shi sa sai ba na da biyo da ku a wannan tsari. Malam ya ce babu sabri, babu da yake bayanin haƙuri. Falalarsa, amfaninsa, ladansa, matsayin mai haƙuri, da kuma yadda ake bayan haƙuri ɗin. Malik ibn al-Qayyim yana da wani littafi mai kyau, sunansa Uddatu Sabirin. Wannan a cikin wannan littafin ya yi magana a kan haƙiƙatu sabri wa masiyatu. Sannan ya yi magana a kan asalin kalmar as-sabr me take nufi, sannan da maganganun malamai magabata game da haƙuri, da kuma tikayoyi na abubuwan da suka faru ga mutanen kirki kuma suka jure suka cire ba. Amma asalin kalmar as-sabr tana nufin al-habs, tsare abu. Sannan a larabci tana nufin abubuwa guda uku: haƙuri wajen daina saɓa Ubangiji, haƙuri wajen bin Ubangiji, haƙurin abin da zai same ka bayan ka bi Ubangiji. Domin akwai mutanen da suke bin Allah, su yi abin da Allah yake so, kuma su zauna lafiya ba su da wata matsala. Akwai ko mutumin da in ya bi Allah sai ka ga Allah sai ya jarbe shi da wasu abubuwa, wataƙila abin ya kai ga ya rasa rayuwarsa, ko ya rasa dukiyarsa, ko kuma ya rasa wani abu wanda yake so. To wannan shi ne abin da ake nufi da haƙuri. Malam ya ce qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يا قوة النسكة بعد تشكيا اصبروا وياهو. وانا آية سنة بجنة دي أفن جهاد جلو كتن دعاك في ذا الجهاد دون توقع الدين القبنجي في سيان ياهو. duk lokacin da kace za ka yi wa mutane wa'azi ka fadakar da su ka gaya musu gaskiya sai ka yi hakuri shi sa sai aka yi umarni aka ce isbiru riyabu wasabiru shi ku yi hakuri tar kuma nan da aka ce wasabiru ku yi hakurin da zai sa hakurin jayi abokan gabanku ko kuma ku yi hakuri irin hakurin da zai sa duk mutumin da yake ba na Allah ba har ya koma ya zama na Allah ka faɗa ka sake faɗa ka nada ta a ƙaryata a ci mutuncinka a zage ka a yi maka ƙarya a yi maka ƙage duk ka gauri domin ka ci nasara وقال تعالى على أوكيتي ولنبلونكم بشيء من الخوف والله للي شيء من جربينك دون أبو نسور أدنك فرجي تاكو سبو دا الدينو أدنك باكو سورو سبو دا جسكيكو دا تريكا ورنن زي إزوار كوزن matiya na sai tsaye wanda ba musulmi ba zai iya zuwa daga wajen makiya waɗanda sun sa rigar musulunci da rigarsu da maganarsu da kalar jikinsu da gurin zamansu duk na musulmi ne amma ba sa tare da musulmi to za a iya samun wannan tsoron ta ɓangarensu wal ju'i za kuma a jarraba ku da yunwa watannin yunwar da ake nufi ba ana nufin ka kasa samun abinci ba za ka iya samun abincin abin ba lallai bane ya ishe ka ko ka iya samun abin da za ka sai abincin abin da zai biya maka bukata ba ka sai a ci yunwa ke wa naqsin min al abwali za ku jarrabe ku da tawaya ta dukiya naqsul amwal ba yana nufin za a rasa kudin ga baki daya ba ana nufin tattalin arziki zai girgiza na ɗaiɗaiku na garuruwa na ƙasashe na gwamnatoci yadda kowa zai ji a cikinsa ko kuma sai an samu yawan kuɗi an samu tsarin dukiya a banza da albarka yanzu akwai kuɗi a banza da albarka kuma a shekarun baya ko a nan ƙasar musamman a garin Kano za ku ga mutane ba su da yawan kuɗi wanda ya isa shi ne yake siyan banki ya yi wanka an buga masa rigarsa watakila ta fati ya haka ta da palmurar ya samu hula zika ko ƙatan laji ya saka watakila ya rata rediyo ba a kafadarsa saboda kitasar nan ya hauke ki fanke ki ana ta kai shi sannan za ku samu mutum ɗaya a gidansa mafi yawancin sabarin unguwar da iyayen sabarin unguwar da bakin unguwar a gidansa suke cin abinci bai taɓa cewa ya zaki ba babu yawan kuɗin amma akwai wadata yanzu sai yawan kuɗin babu wadata makocinka bai san halin da kake ciki ba sai ma baka san halin da yake ciki ba shi sa har aka samu dama wani ya tashi zagin ka sai ce ka kirga mun makocinka hagunka da damansa guda biyar ka gaya musu sunansu ba kuma za ka iya su to da baka damu da su ba kuma ba su damu da kai to sai a samu tarayya ta dukiya ga yawan kuɗin amma Allah ya jari musu albarka ko dai sakamakon rashin bin Allah da aka yi wajen tara kuɗin ko kuma an tara kuɗin abin da a gode wa Allah ba da tana ya ƙara wa mutum ma'aikaci ne za ka samu mutum ya yi aiki ko ɗan kasuwa ne ko yaron ɗan kasuwa ne ya je gurin mai gidansa ya yi aiki an ba shi sallamarsa ya yi aiki ya ce Allah ya jarar wannan sana'ar da aka fi da ita ta yaya za ta yi albarka ya sa hannu ya karɓi kuɗinsa ya ce wannan kuɗin aikin banza ne aikin wani ba su da albarka ba su yi min yawa ya lafi ka zare albarka amma an ba ka kaɗan ka ce alhamdulillah da in shakartum za a zargin da kuɗin kun gode sai in ƙara ba wala in kafartum inna azabi la shadid in kuka kafirce abin da ake nufi da alkufur a nan butulci amma ka ce ba a yi maka ta zama taza ki goge bakin ki idan an maka atake kafin an maka amma gobe in ka ga an ba ai maka ba sai ka tina albarka wal anfusi sannan ku samu tawaya a rauka sai a jefa wa mutane cututtukan da iyaye da kakanni ba su san su ba kai rashin lafiya kai ka asibiti a ce an duba ba a ga komai ba a koma gida a je a yi maganin gargajiya in an dawo gida su ma su duburburce su ce aljanu ne su ce jibanka aka yi sanma aka yi maka makara aka yi maka wani abu kaci a rasa yadda za a yi haka ba mutum zai tafi lahira wasamara sannan a samu tawaya ta kayan abinci ai ta noma ai ta koda ta kayan abinci amma babu wanda zai biya ga musu yanzu aka gaya muku iya can inda ake shigowa da shi na shinkafa kasar nan ta hanyoyi da dama da ake shigowa da su amma wani sai ikariya wa sai wa san sa iwuni bai iya siyan shinkafa gwangwani uku ko hudu ba to an samu annakasu fitamarat ga abin har amma ba shi da amfani bai kuma gamsar da mutane ba ya lance wa bashirin sabirina amma ku yi albushir ga masu haƙuri wanda idan sun samu kansu a irin wannan yanayin suka yi haƙuri wanda abin da yasa ake ta nana da bashirin sabirina wannan tsarin tafsiri na alqur'ani suna cewa da ita jumla tazliliya tazlil an yi wata shimfiɗa sannan sai a rufe da wani abu wanda zai dunkule maka abin da ake son a koya maka wa bashirin sabirina zai iya yiwuwa mutum ya shiga matsala a wanda iya hakuri bai kara ci har za ki yi sako wani in ya shiga uku sai ce wai sama na gaza wa ake gaya wannan wane ne wanda ya nufi sama wa kuma ya tsora masa wannan kun ga a fakaita Allah yake gaya da karma ba wani mutum da zai ce komai ba amma yana ta jin haushin ku me yasa ya fifi ta wani shi bai fifi da shi ba me yasa ya ba wa wani shi ya hana shi me yasa ya ba wa wani da yawa ya ba shi kaɗan shi ta ce Allah ya ce wa bashirin sabirina za ka ce alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kamar yadda ya inganta daga cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata musiba ta kafa wa mutum yayi tarji'i sannan yace Allahumma ajirni ko ajirni duk ana faɗa fi musibati hadhihi wa abdilni khairan minha Allah sai ya musanya maka fiye da abin da ya samu wannan ya faru daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mijinta ya mutu sai tarji'i ta faɗi wannan abin da manzon Allah ya koya daga zaman-zamanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya yi mata gaisuwa ya ce Allah zai baki wanda ya fi mijin da kika rasa tunda kin mai da al'amarin ki zuwa ga Allah ki ce na zan samu kamar sa saboda ta yi shekaru a duniya ba kuma yawan ƴaƴa wanda tun da ta zo tana da yawan ƴaƴa tana da shekaru ba a tsaya in ka ji an tsaya to ta an ban mata abubuwa ne da yawa sai wani ya lallaɓo ya ce yaya saboda ina son yi auren ta ƙauya ƙara ƙarfi auren ƙara mai sai ya aura ya zama mijin hajiya amma in ya gane ba zai samfari komai ba sai ya zuke to ita ta yi wannan tana ganin da za su samu haka ba ana da wani sai annabi ya tura ni ce yana son zai aure ta ce ita annabi zai aure ta sai ya ce fa sannan kuma ga yawan ƴaƴa sannan ta ce ga musibar kishi annabi ya ce ƴaƴan ki da ban za mu rike su don ƴaƴan mu ne damar don haka za a aure duk gidan nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam duk matar da ta ɗauko a ko jin kima ta aure ba kai aure ne kai saboda an ga ta iya daurin kai ta iya dauri ka iya tafiya, ka iya magana, kana da farar fata ko tana da wani abu. Ita za mu riƙe yayanki. Sannan shekarunki daman ba su aka rufa ba, domin in da wani aka rufa sai a wani budurwa. Sannan kishi za a roƙa miki Allah, Allah ya cire miki, ko ya sauƙaƙa miki. To wannan shi ne sakamakon abin da mutum yake samu idan musiba ta afka masa ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah sannan ya gamsu. Wa qala ta'ala inna ma yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kadai masu haƙuri su Allah yake cika wa ladansu bighayri hisab ba kirgawa. In an tashi za a ba su ladansu ba sai an kirga sai a tumbuza sai a ba su. Wa qala ta'ala wa man sabara wa ghafara. Wanda ya yi haƙuri bisa abin da ya same shi wanda fara in laifi aka yi masa ice ya yaki shi ne wanda fara inna zalika lamin azmil umur wanda ba abin ba karami ba ne shi ne min azmil umur ba kowa ne zai iya abin da ake cewa da shi azakin fil umur shi ne abin da ba kowa ne ke iya yi ba to ba kowa ne ba ɓata masa ba ya ce ya haƙura ya kuma ya wanda shi wannan zai samu babban lada kamala ce ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ya ku wanda suka bada gaskiya ku nemi taimakon ubangiji ta hanyar yin hakuri was sala da kuma yin sallah idan ka shiga matsala ta rayuwa ka yi hakuri ka dinga yin sallah kuma sallar da ake bukata a gurinka ta farko ita ce salatul fard sallar da Allah ya wajabta maka sannan sai ka hada da nafil Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sunnarsa idan al'amura suka takuɗe sai ce da Bilal a rishina biha ya Bilal a kirawo sallah da mu sabu hutu yace wa ju'ilat qurratu aini fi salat an ka sanin idaniyata da nutsuwata a cikin yin sallah inna Allah ma'a as-sabirin Allah ina tare da masu haƙuri wannan ma'iyya ana nufin ma'iyya ce khassa akwai ma'iyya amma ko a ina kake ko wane ne kai kana tare da Allah ya san halin da kake ciki ya san abin da kake so ya san abin da ka kudure a zuciyarka wannan madiyya ce ake tare ita madiyya ta amma akwai madiyya khassa shine Allah ya gamanto ina tare da kai da ka shiga matsala sai ka ma dauki kafin ka ce komai Allah ya tuna da kai domin kai ma kana tunawa da Ubangiji ta'arraf ila Allah fir rafa'i ya'rifka fi shidda lokacin da kake cikin yalwa ka kamanta da Allah to in ka shiga matsala kafin ma ka ce komai Allah ya kawo ka dauki wa qala ta'ala wa la naqlu wa naqum hatta na'lam al mujahidin minkum Allah yake wallahi sai mun jarrabe ku domin mu gano masu kokari Allah ya san masu kokari amma in da ke nufi anan sai mun fito da masu kokari daga cikin ku masu dacewa wa sabirina da kuma masu yin haƙuri wa nabluwa akhbarakum kuma kowa mu san hakikar ya fice wal ayatu fil amri bis sabri wa bayanu fadlihi kathiratun ma'rufa ayoyin da suke bayanin suke magana akan ayi haƙuri da bayanin dalalar haƙuri suna da yawa kuma sanannu ne a gurin masana wace ma'lumatun ai ko ma'rufatun a gurin man arafa domin zai iya yiwuwa a ce ma'rufa man wani a gurin sa ba ma'rufa ba ke da kanta a gurin wadanda ka sani ko suka nuna tare da wadanda suka sani wa abi malik harith ibn asim al ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shi Abu Malik wanda ke cewa da shi Harith ibn Asim al-Ash'ari su al-Ash'ariyun asalin su daga Yemen kabila ce guda daga cikin kabilun Larabawa na Yemen kuma suna daga cikin mutane da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba su dabi'arsu idan sun kai su dari guzurinsu ya kare na abinci ko na kuɗi ko kuma suna zauna a unguwa sai taron sabarin da suke wannan layin sai kowa isa matsala mutum biyu mutum uku wasu aljihunsu ya dan tsaye don an zauna zaman shan shayi ko zaman hira zaman dandali zaman majalisa sai ce ka abin kwana biyu fa garin yayi zafi wanda yake nima da garin yayi zafi sai kowa ya ce to kowa ya fito da canjin abin da ya rage a cikin sa me naira 20 ya fito da ita me naira 1000 ya fito da ita me 10,000 ya fito da ita me 100,000 ya fito da ita sai a tafi sai a tafi raba dai ne haka suke yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan aikin da suke yi Abu Musa al-Ash'ari shi ma yana cikin su kuma ayari ne ko tawaga ce guda ta taho Madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi wannan al-Harith ibn Asim al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin mutanen da suka taho daga Yemen suka zo suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya halarci fatahu Makka shi wannan sahabi sannan ya rasu a zamanin Sayyidina Umar lokacin da ake Affa'u kun san an taɓa yin wani wabari an taɓa yin wata annoba aka yi ta mutuwa to a wannan lokacin ne ya rasu a cikin wannan shekarar kuma yana da hadisai da dama da aka ruwaito ko ya ruwaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba da suna cewa sun kai guda 27 wani sai ke cewa yayan kaɗan wataƙila iyayen da ya faɗa ke kuma kamar yadda ka gaya mana su suna da bambanci da mu ba ta yawan magana mu ne in ka samu guri in ka dinga surutu kuma za ku wannan surutun naka ba shi ne alamar ilimin yawan magana ka ai ba dama in ya fara magana ba ya tsaya su ba ka suke ba su tsoro suke ji to da maganar da za ka yi sai ba ka sani ba wata daidai ka faɗa wata ba daidai ba to da ka kafa kafa suke suna kare bakinsu suna jin tsoron su faɗa abin da Allah zai tsiye su ranar gobe kiyama to shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman tsarki rabi ne na imani a nan gurin ba ana nufin tsarki na kama ruwa ba malamai sun yi magana guda biyu a nan gurin wasu ce ana nufin alwala wasu ma suka ce ana nufin tsarkin zuci wannan shine abin da Abu Hamid al-Ghazali ya faɗa kan su duk da wasu daga cikin malamai sun ce ba wannan ake nufi ana nufin ba wannan kai shi kadai ake nufi ba zai iya ɗaukar tsarkin zuciya da tsarkin jiki da kuma alwala watan gyara zuciya da gyara jiki da kuma kulawa da alwala ikan sa mutum ya samu lada wanda zai kai rabin imani rabin ladan da za a baka idan da ka yi cikakken imani wanda yake imani lafiyayye mai inganci wanda babu abin da yake warware shi to in ka kula da waɗannan abubuwan za a baka lada wanda yake rabin ladan imani walhamdulillah tamla'ul mizan shi ko fadin alhamdulillah yana cika ma'auni to wannan zai nuna mana kenan ayyukan da mutum yake na ibada da wanda ake faɗa da baki da wanda ake aikatawa aikata su daga gab daga sai ranar alkiyama za a baida su abin da za a iya aunawa yanzu haka tambaye ka subhanallahi walhamdulillah tare da wannan qali da kuma kita to za a iya za a mai da ita a ranar gobe kiyama yadda kowa za a iya dauko ta a tara ta guda da wata faɗa sai a dauko a dora a gwada akan aske to fadin walhamdulillah yakan cika ma'aunin mutun na lada a ranar gobe kiyama kenan mutun ya yawaita ambata ubangiji ya fi ya yawaita surutu ko ya dinga dura ashar shi sa aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗa alheri ko kashe to babu alherin da ya fi ta ambaci Allah wa subhanallahi walhamdulillah in ka haɗa biyun kuma ka ce subhanallahi walhamdulillah tamlaqani aw tamlaqu ma baina as-samawati wal ard la dan da za a samu sakamakon faɗa waɗannan kalmomi guda biyu yakan cika ko kuma sukan cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa la dan da Allah zai ba ku wa salatu nuru salla haske kuma yadda bai halar ya faɗa bis salati nurun azim salla tana da wani haske wato mutumin da yake yin salla kuma ko yanzu ka je ka samu mutumin da bai taɓa salla da shi ba musulunci ba ka haɗa shi da musulmi in dai ina sallar gabas ina a wani ina sallah sai ka ga alamar kalkalin imani a fuskar wancan wancan kuma ka ga alamar duhun kafirci a fuskar ku sanya a cike ce takan haskaka mutum takan haskaka zuciyarsa wannan haskaka da sallah take mutum tana haskaka shi da fiskar wa ma'ana duk mutumin da yake sallah daidai zai samu kwarjinin matsalata Ali da Abi Talib yake cewa duk mutumin da yake tsare sallar farilla sannan kuma yake qiyamul layli sai Allah ya ba shi kwanciya sai an ce mun haɗu da shi wallahi sai mun masa kaza sai mun masa kaza da ka zo sai a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka tafi kuma dinga to ya kai ya kai Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma da ba da sauki da ka ba kawo akwai lokacin da aka dinga zaluntar talakawa a Makka tun farkon musulunci wanda ake cewa shi Abul Hakam shi ne Abu Jahl shi ya fi kowa ganganci da yin abubuwa na gadara ya kwakwace wasu haƙoƙinsu shi ne wani zai samu da Allah ya ce wani kwace mu hakima mu je ka karɓo mu Annabi ya tashi ya zo ya sallama da shi ya ce ba wani abin da ka karɓa yana rawar jiki ya ɗauko aka yi taimaka dariya aka ce ya kai da kike cewa za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza yanzu ya zo shi kaɗai kin ligidirinsa ya ce ba wani kaza ka fice ba ga abin da na gani ba ita yana tsayawa da yake in ba shi wani zaki ne ya buɗe bakin da zai kama kai Allah ya sa masa kwarjini ya tsorata ba zai daɗe dole ki baya to shi sa aka ce as-salatu nurun haske ce duk mai yin sallah sai Allah ya sanya masa haske kuma duk mutumin da ya tsare sallah ya kuma tsare harshensa aka ce Allah sai ya gudanar da hikima akan harshen sai Allah duk da gudanar da hikima mutum ya tafi da abubuwan da za su yi amfani wa al'umma wa sadaqatu burhanu ita kuma sadaqa hujja ce wacce take nuna cewa imanin mutum ya tsaka abu wata irin sadaka wata irin sadaka ake ne na za ka iya zama zakka kuma za ka iya zama sadaka domin ai ba kwana ya iya ɗauko ya bayar sadaka ne da ake to akwai irin sadaka shi kafiya da ce naira biyar in masallaci sun sa gaga da hula ku ci ɗauko naira biyar naira goma kuna kasa in an zazzage wani ya dinga haka ina ta ka sun samu kuɗi sai an zan zage sai an naira da yasi biyar ne da yan naira goma goma tsara da masallafi ana ta yanzu wai abin hajjinan abin da alyama masallafi har hajjinan drum ake yi wa mulki a sa masa fatunan kuɗi a sunan ta faɗo a sa masa faɗo a ajiye shi a jejjera a waje duwanda ya fi shaibu kun saka tano kun garwa kun mata kun sa mata bukulli ne zai mata idan ya gani man ya dan sai ga in da spaci din nan ai masallacin nan masha Allah ai alhamdulillah kun sanar sun da kun sanar kan kwari yake
an ka zuwa kira kalla to sai a cikin ka to ya kamata a ce mutane ba sai an ce da su an dinga gadawa ala dan Allah fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah a to ce ba a wannan ba a wannan kowa ya tsora ya kansa sai abin da zai iya bayarwa gwargwadon kimar sa kuma in ya bayar ba zai waiwaya ba mu ne a tafiyar musamman ma da suka fi sun fahimci addini al-sunna in suka bayar kuma sun dinga bi me aka yi da shi ina ruwanku dan Allah suka bayar a cinye ko a wannan bai shafe ku ba tsora ka su a kansu in sun bayar sun bayar wani malami aka zo aka ce masa ya akrama sallah fi sabilillah zaka tashi za a yi bikin yaro ko bikin yarinya baka gaya ba ba ite ka isa a gaya ba kai yadda za ka bintika ka ji labari sannan ka kawo kanka ka faɗi irin gudunmawar da za ka bayar in kuma an karɓa ka gode saboda mun kafi kyautar ka ita tuba nake albarkar ka tuba nake kuma ya kawo baya saboda ya yarda ya kuma yi imani da abin da ke bayar ya san ya bayar kuma wannan ita ta sa sahabban manzon Allah suka zauna lafiya duk in ka ji wani yana magana akan an bayar an cinye a cikin sahabbai ba sabiyo ne munafiki ne a wani wanda ya bayar kawai ya bayar mu ne kawai za ka samu kula da magana ta yawo da gangoni da huluna to a taimaka lokaci ya yi har yanzu an tuna mutane shi dai masallaci ba zai gudanar da kansa ko ba komai farka ba ya ta juya wuce an zuwa mai haka ne sannan ka tafi masallaci sai an wanke shi in ba kai sa abokan ka sheki kasa sai yi dukun dukun sai an masa fenti sai an yi wa zai irin waɗannan abubuwa to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya dinga jin wani zai karanta wani zai kiran sallah wani zai limanci wani zai kazawa kai kuma ka zo me za ka iya kowa ya ga kowa da bangare zai ka ga ciyar da addinin sa gaba duk wanda ba su yi ba a cocin da yake zuwa akwai abin da yake kaiwa kuma lafiyar da sai ka kai ba doki babu gwangwani babu shan kwana ba shan kunu shi da ake cewa sadaqatu burhan kai sadaka alama ce hujja ce da take nuna mutum yana da cikakken imani wa sabru diyaun hakuri haske ne amma kalmar nur da diya a kai bambanci a hausa ba ma ba hudu wata kalma da zamu bambanci tsakanin nur da diya amma alarci da bambanci kun ga da aka ce as-salatu nurun haske ne abin marar zafi shine nuru diya haske ne abin mai kona kun ga ce wannan sai a ce al-misbahu tudhi'u fitila irin wanda ake sa maka mai ake kunna ka ko da rai ko da wani abu wanda in ka saka hannunka za ka kone ita ake ta ita misbahu kuma sai a ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa wal qamar nuran kun ga wannan sai aka ce da ita diya rana saboda hasken ne yana kona shi kuma al-qamar fa aka ce nuran saboda ba ya kona mutum sai dai ka ci sai to me yasa aka ce as-sabru diya'un ana to duk abin da aka ce ala ba ka hakuri da wahala in dai wani ya jiyo yace da kai ala ba ka hakuri a duniyan ce an zaɓi ce kake duk abin da aka ce da kai ya hakuri yana da wahala shine hikimar kawo as-sabru diya'un ba kowa da yake iya yin hakuri ba wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani yakan zama hujja gare ka ta tafiya a janna yakan zama hujja a kanka ta shiga wuta kamar yadda ya zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da qur'ani ya shige gabansa ya biyo bayan qur'ani da gashi aljanna duk mutumin da qur'ani ya taso kiyarsa ina zai kai shi wuta man qala hul qur'an fal qur'an lahu hujja duk wanda qur'ani shi yake jagora to qur'ani ya zama hujja gare shi man saqa hul qur'an fal qur'an alayhi hujja duk wanda qur'ani ya taso kiyarsa to ya zama cewa alqur'ani ya zama hujja kan sa yaushe qur'ani yake zama hujja gare ka san da ka karanta shi daidai kai ibada da shi ka fice shi kai aiki sanda yake zama kuje a kanta kar ta kasar da kasar da kai baka fahimce shi ba lafiya ke aiki da shi ko ka fahimce shi in aiki da shi ya zama hujja a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullun nas yaqdu idan da Allah ya yi kowa dukkan ku tasabbojin sa shine al-hudud al-arabiyya wato fita da fuskafe shine ake cewa al-hudud tafiya da yamma in yamma sai limit lafiya tsakaniya shine ake cewa shirawa غدوها شهر ورواها شهر اسكر النبي سليمان والنبي رونا الشيطة متى قلتها حتى أكن كابرما وأكن بردوما أنا دون قادم جي يتي ضابط في إنديا كو سي اسكر تسوليش انتي تبير ده تفصاتي زوا قدع ورادة تبير ودع ليس يتي تقول جيسا وانتا أتبو بده هدما هزوا رادة يساني دل أجر تايد كريا يساني انت قارسو رسو, رسو. Sai da tafiyar wata ɗaya da su sai a sauka sai a zauna a huta sai garin Allah ya waye da shi ne al-hudu ko idan garin Allah ya waye ya kai ina zai tafi ba wani mutum da za duk mutumin da ya waye gari ba shi da inda zai je ya shiga wani idan garin Allah ya waye ko ka aikin kirki ko ka tafi aikin banza ko ka tafi neman halal ko ka tafi neman haram ko ka tafi abin da zai maka amfani ko ka ci gaba da abin da ba zai maka amfani ba ko ka dinga faɗa alheri ko ka faɗi tsiya shi sa kace kada mutum ya kuskure da zaman to ba shi da abin da zai in garin Allah ya yi tafi makaranta in kana zuwa makaranta in ka ka zuwa makaranta ka fita kasuwa in ka ka zuwa kasuwa ka fita aiki in ka ka zuwa wannan sabon leburanci a bakar sauna kai shuru to sai shedan ya fuka a cikin zuciyarka kuma ƙa'idar da malamai suka bayar duk mutumin da ya zauna yake ta magana to sai ya fara cin haƙƙin waɗanda ba su da haƙƙi sai ya fara faɗar abin da bai kamata ya faɗe shi ba to sai Allah ya jarrabe shi kuma ba mu sun ce al-bala'u muwakkalun bil mabdi mafi yawancin bala'i surutu ne yake jawo shi a zauna a ta ba da labarin kanzon ku da yake sai Allah ya jefo mutane musu ba kuma duk mutumin da ya samu kansa a irin wannan yanayi in da sa abu ba zai mutu ba sai Allah ya mai da shi gura-gura abu san gura-gura ko zai yi magana ka gane abin da yake ba wannan an samu daga cikin magabata ma an samu masu wannan yanayi shekaru daban-daban tun cikin lokacin mutanen kirki su sai ba irinmu ba wanda muka zo ƙarshen duniya zamanin su so a wancan lokacin an samu malam bakar ibnu abi zai ya kawo wannan a cikin littafin sa at-ta'alu ya yi hikaya da imamu zabi ya kawo wannan da yawa wanda saboda aibata mutane sai da Allah ya sa harshen ya kare ka kawo ilimi a manzo zabi bayani ba ya gane ba kowa ya yi masu su da kansu suka rubuta cewa ka mun ji akan musu shi sa yake sanya zamanto bakin ka kullun alheri yake faɗa da shi to da saka kowa ya samu hanya ya tafi shine kullun nasu ya zato kowa da Allah ya waye ya kama gaban sa ya tafi inda zai je fa da'iqun nafsuhu akwai da ke tsaye da kansa ta yaya da'iqun nafsuhu yayi abin da zai masa amfani ko kuma yaji ya fata wa kansa lokaci yayi abin da ba zai masa amfani ba a rayuwar ta duniya kamo ta ko ha akon da zai enter da kansa duk wani abin da zai ga masa matsala a addinin sa ko a zuriyar sa ba zuwa ta ci awo mu bi ko ha akon mun da yake biliyan da kansa ya Allah wato ba'idun nafsuhu shine wanda yake gurin kai kansa inda ba zai da amfani ba ba amfani duniya ba amfani lahira mutiqwa shine wanda ya kai kansa gurin da zai amfana a duniya ya fara lahira mumin kuwa shine wanda ya kai kansa gurin da ba zai amfana a duniya ba kuma zai halaka a lahira ko kuma ya halaka a duniya ya halaka a lahira Allah ya kare rawahu muslim wannan hadisin imam muslim shine ya ruwaice shi dan haka abin da wannan hadisin yake nuna mana yana nuna mana muhimmancin kula da tsaftar zuciya tsaftar jiki tsaftar gurin da za a zauna gyaran hali zama da alwala yana nuna mana muhimmancin ambatar ubangiji da kuma makalewar sallah a duk lokacin da aka kirawo ta sannan da sadaka domin an ce ita sadaka tana fice tana fice kushin ubangiji in mutane suna yawan yin sadaka to ba su ba sai Allah ya kare su yana nuna mana muhimmancin hakuri da kuma karanta alqur'ani da aiki da shi da ko mutum ya samu kansa abin da yake kada ka zauna haka baka da abin da zaka wa abi sa'id sa'd bin malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى لقد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتفطر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر متفق عليه وانا ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري من فقيه تابعين فقوتر جمع سبلان وحارم بيتان شيني كتوى أن ناسا من الأنصار وسمتا ليدا بسمتا للمدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم تزوجوا جاتي تيباس sai akwai yake da dama da suka nuna mana cewa ba a san mutum ya dinga roƙo ya ga suka roƙi manzon Allah akwai magana da ba ta gaskiya da duk za ka yi roƙo aka ce je ka roƙi gwamnati ko hakimi ko mai unguwa ko sarkin ku in ka je ka roƙi waɗannan mutanen ba za a ce ka yi roƙo ba kun bai tsanna amma ka roƙi ga magarin mutane shi ne ake cewa da shi ka yi roƙo dake sanan da biyu ko bawa roƙa in ka roƙe shi abinda bukata ce ka sa ka roƙe shi da sauki abu da ya mai da roƙo sana'a ya mai da roƙo aiki ya mai da roƙo waye da dabara to wannan shine wadannan hadisan su aiki a kansa wadannan sun roƙa ne saboda bukata ba saboda tsara to sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a ba mu ne ba ثم سألوه فأعطاه سكا خارج يا قارة يا قارة حتى في دماء الدوتين وقومنا في الحاجة شكو من ذلك الله باعها يا شعبه إن كان إن كان وقت رشيباني أمباشي رشي بذي سيباب وفين سكو كجراء مصاب وزابا حتى أجيزه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذك أقول لي سامو ناب أماني بانا كبير kisa da kuga bayan ma musulunci ya a Madina dan ma ka idan duk abin da ya samu na farko ba ya tsaya ka ba kudin zakka ba ne da kattuma ci da kaka ya tsaya ka zakka kudi duk wannan haramun ne gare shi da kuma alayen to amma wani abu zai zo kamar hadiya ce aka kawo ko kuma ganima ce ta yaki to in an kawo abin da yake kawai yakan ware duk iyalin da yakan ware musu abun bukatar su na shekara idan ka buka hannu ba ruwan kasu kuma in ya shigo gida sai abin da aka ba shi in an dace in yana sha'awa in ba ya sha'awa sai alhamdulillah bai taɓa aikata abin sai ba kaka ta yi ɗan wake kake ɗan waken banza sai za a ɗan wake sa a maka ɗan wake ba a yi haka in dai abin da sai in ba za ka ci ba ka ce alhamdulillah ki kawo shi in ya tsohon ta gaya ba ka gyara sai ka gyara amma ta yi maka shekara biyar tana yin abu ciki shiri da yawa ba rana ɗaya ke bar da kwano ka ce ka zo abu ciki shiri da yawa ya ake ba ka ji warin ka da zuwa ciki to da duk da yake kana cinyewa ba ka cewa ka gode ko ba ka bari wani wata baturiya ce take cewa ita ba taɓa ganin mutum irin da miji ba ita take ka kunge ka gyara maka abinci cikin awa biyar ko ya zuwa cikin minti goma sha biyu da cinye abinci ko ba zai ce da ka ya gode kuma haka ne ko ba yanzu idan suka ce za ka yi baki in ka ce a shirya abinci a gidanka a kaji da Allah awa zuwa ce ana shirya abinci ko ba haka ba ne a yi fried rice a yi jollof rice ko ba haka ba ne a yi coleslaw a yi wasu tiyatin a yi fefewa zai an zama wanda kuka zo kai da abokanta da baki daya a cikin minti 30 kun tashi da abinci ita kuma tun safe take yi har zuwa dare take yin wannan abin amma ka shigo ba za ka ce mita rage ne ne na gode kin kai su tana sai ke ba ta ga mutum mu irin na mutum ba shawa ta amfani da ke ya gode ba hatta da kida ma inda sai da duk abin da yake gurin sa ya kare fa qala lahu inna faqa kullu shay'in bi yadi lokacin da komai na hannun sa ya kare sai manzo Allah yake da su ma yakun indi min khairin duk wani abu da yake da yake guri na falan adzakhirahu ankum ba fa zai koye shi ba na hana wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk ne mukamin kai Allah zai kawo da shi wannan al-ifta ana nufin ka kare kanka gaburan roko gaburan ba ka kare kanka gaburan yin abin da Allah baya so sai Allah ya kawo da kai kuma ya sa iyalin ka su ba su kare wa man yastaghfir duk wanda ya nemi wadatuwa yughfir Allah sai Allah ya wadata shi duk wanda ya kare kansa sai Allah ya kawo da shi wa man yatasabbar wanda idawo kansa hakuri ya tasabbar an san hakuri yana da wahala yamma an tsawa kanka sai da yi hakuri yusabbihu Allah to sai Allah ya horar da shi akan wannan hakuri sai fa wa ma ufiya ahadun ata'a khairan wa awsa bil sabr ba ko wani mutum da aka ba wata kyauta wata tafi alheri tafi fadi tafi yalwa irin hakuri wato duk mutumin da Allah ya bashi hakuri wannan mutum ya samu kyakkyawar kyauta ya samu babbar kyauta daga wajen ubangiji Allah bai girma da haka ko kun ga wannan hadisin abin da yake nuna mana yana nuna mana tambayar shugaba in dai ka ka guda ba wannan ba laifi bane domin shi ma laifi bane duk abin da yake gurin sa ba nasa bane na ku ne idan babu ku babu shi ko kuwa mu ne ranar safar ake ganin wani shugaba da ke kana ta wani kafafa da dukiyar mutane kana ta kan daji kana cewa abin nan kawo dukiyar mutane ka ka duke mutane ka ci abincin mutane a rukun mutane su ne wulakata wani sarki a cikin jirgin larabawa din nan ya tara mutanen sa an taba yin wani abu ne wani kuskure aka samu ya saka wata dokar ta bata akan wani abu na wani kuskure da aka samu talaka ka sha wahala an tawo ba a taba shi ba a tarihin kasa yace ni din nan da kuka gani in babu ku ni aikin banza bidunikum ana la shay ba da mun sai ba da sai suka fushi da kuka suka yi ta kuka sai ba saboda wannan kaza ya zo da shugaba da zai ce da ku ba ni ba kowa ba da kala har za ka ji mun wanda yake mutanen mu ne wani yake cewa wai an ce mutane ba za su yadda ba idan aka yi musu abin da bai dace ba a wajen ko zabe da wani da Allah ya rubuta su kai da an yi farar wasu sun mutu ba sai kuma gida ya rufe ko ba kuma sai kuma da harka to ka ga wannan ba ruwan su da wani tausayi wani dan aka da shi to abin da yake so ya zama to in kai shugaba ne ya zama to duk abin da yake hannunka ka dauka na al'umma in sun bukata ka ba su in sun bukata kai musu sanone yana nuna mana muhimmancin kafin kai yana nuna mana muhimmancin yin hakuri wanda kuma Allah ya zanta shi da hakuri wannan mutum Allah ya girmama shi وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وعن ابي يحيى صهيب بن سنان kun ga nan ba kawo ne suka saba shine Suhaib Ar-Rumi wannan Suhaib din ba Barume bane da yawa suna daukar cewa ai ba Balarabe bane Balarabe ne an dan Balarabe kuma ina daga cikin wato wata kabila da ake cewa da ita Banu Namir wata laraba ta mai da ta gaya mana suna saka suna ne na alamar jihar Kaka laraba ta ta samu musulmi ake samu ta Samira ko Samir ko Suwane ne haka duk sunan da babu ta jihar Kaka ce ana son suna wanda mai sunan zai dinga jin cewa wannan sunan suna ne to shine shi asalin sa da laraba ne dan wata kabila da na gaya mana sai rumawa suka kawo farmaki area da suke rayuwa sai aka yi wuce shi sai suka tafiya rayuwa a cikin su to zaman da yi a cikin su ya manta larabcin ma har yaran sai kane ya koma irin nasu yana yin rumunci to wani da rar bai dan kasuwa daga cikin badokal yaje kafar da yake sai isiye shi da isiye shi sai ya kawo shi maka ya taka kada ya kawo shi kenan ko sai kawo shi maka tunda ana safarar bayi yaje ya faro ya kawo shi maka akwai wanda ake kira shi Abdullahi bin Jil'an At-Taymi shi kuma sai isiye shi da isiye shi zama in zama saboda jin daɗin zama sai ya tashi da yin kai sai cigaba da kasuwanci a maka har yin kuɗi amma dai sun ce kada alkana shaitan harkar sai da in yana larabci za ka cika babu ture ne saboda zama da shi a kan larabcin ya fashe ba daga baya ƙara koya to da musulunci ya zo shi ne mutum na 32 a shiga musulunci domin sun musulunta lokaci guda da shi da Abba ibn Yasir kuma ina cikin al-mustaba'in wanda suka sha wahala a baka saboda ba shi da kowa wanda zai zo ikare shi ya dan kasuwa ne mai kudi amma an tsane shi tun da ya shiga musulunci da ana ta haba haba da shi Allah ya saukar da aya a kan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana a kan lokacin da aka yi hijira sai ka ga hanya zai tafi sai aka ja ka tsaye gunta ba aka ce gashi nan ba zai tafi shi ma zai hijira ta tafi sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sai aka yi ayi aka kare shi yana ganin su kusacin mata sai mazi hijiro da kara kuma akwai kwai wanda ake zuba kibau a fadar sa akwai kuma bakatun abin harbi ne sannan akwai takobi a hannun sa sai sauri ya duro yana durowa sai ya zazzage kwarin dukkan kibiyoyin yanzu zai fi a ƙasa kuma wannan wanda suka zauna tare da maharba sun san haka ake harbin kibiya ba abin da sun san in a rafi yake a bayanka fito da su ake ka zuba kwaya uku a bakinka ka garke su ka sa ɗaya yadda in ka harba wannan tana fita kai ba za ka ciro ta bakinka ka ƙara saka in sun ƙare ka ƙara ɗebo suka zuba a baki in ko ba wannan ba ne zazzage su ake a ƙasa shi sa a yakin da aka yi wanda ake sanar shi harbul fujjar sannan Annabi yana yaro yana cikin waɗanda suke zazzage kibau idan kuma an harba su sauri su tsuntsunto su kawo yayin su saboda kakka kare to da aka yana cikin yawa a ƙasa sun san me yake nufi sai suka tsaya sai ce wannan kibau ɗin da na zube kun san a baka babu wanda ya fi ni harba da samu in dai har ba zai samu kun san duk maka babu kamata ita wallahi ta ku zo guri na duk wannan kibautin sai na zuba a cikin ko kuma sun kare wannan takobin na mutukar ido na yana kitta ina hannu na kun san abin da zai yi amma in kuna son zaman lafiya kudi ina da su na kore su a guri ka za ga muku inda kudin suke ku je kudi ba ku bar da hijira suka ce mun yadda ga ya bana iga ya ku suka tafi amma me ma Allah shahi kana kun ga arna ne mushrikai ne amma sun yadda musulmi ba zai kariya ba yace ku tafi guri kaza ko kewa ma ka rantse ko me yake yana da faɗa ba kai suka tuya domin sun san ba zai kariya ba amma ya duka la kariya mu a gurbi ba 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 duka ba ta ga na fiki ta ga sana'a ta ga mu ba'a wurin na dai sai raka ina dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana Allah ya sanar da shi abin da sai manzo Allah yake cewa shi rabiha albayt ya aba yahya rabiha albayt ya aba yahya rabiha albayt ya aba ya aba yahya wannan ciniki da kai an ciri ba wannan ciniki da kai an ciri ba kina saukar wa minan nas mai yashri nafsuhu ibtigha ar-radatillah wallahu ra'ufun bil ibad akan ta saukar da wannan aya ya kai shi kansa da duk abin da ya mallaka saboda neman yardar ubangiji radiyallahu ta'ala anhu wannan shine Suhayb ar-Rumi kuma duk wani guri da manzon Allah ya tsaya da kasan da shi ga musulunci da shi aka tsaya yace manzon Allah ya je sariya da ni aka ce ya je kasuwa da ni aka ce yace ba a taba tafiya wani gurin tsoro ba na tsaya manzon Allah ina gaba in dai na bayyana akwai tsoro ina gaba kai kuma na bayyana tsoron ina baya to ina bayan manzon Allah sannan yace kuma kowa ya san da cikin sahabban manzon Allah kuma duk gurin da ake jin tsoron shiga ne yake fara shi رضي الله تعالى عنه وانا سنة عبما من الله صلى الله عليه وسلم تقير القد مود اسكباوة الدين المسلم كما ياس أشكرا قصلا عدين تفر تجرى من الله صلى الله عليه وسلم يلا سيهار قداء تريك قد بطي أتكلم تفر حديث نعمل من الله صلى الله عليه وسلم فشين ايكي تيوى من صلى الله عليه وسلم ياتي عجبا لأمر المؤمنين هنگا نبني فتوان نمال وكان الأمر المؤمني هنا بعد ما عايش الأمر المؤمني أبو ما عايشني إن أمره كله له خير قومين المؤمني أدريش أدريش المؤمني باع فاتوا بانزا شفاء كتير المؤمني كما دبينو دبينو انك تقول دبينو ينا دواج انك تقول شعبا جبا دواج المؤمني يجي in dai kaje mummuni ya zo matsala ya zo na guri an samu damuwa saboda ina gurin to akwai matsala ba ta kake mummuni bane mummuni duk inda ya zo na ya amfana amfane shi ya amfane amfanar haka ake rayuwa wato zai zama to allazi ya alifu wa yula ya amfana da mutane ko mutane su amfane shi shine ke cewa wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake da wannan damar in ba mummuni in asabatu sarra'u shaka idan abun tan ciki abun dadi ya same shi sai gode wa Allah fa kana khairan lahu sai zama sai ya gode shi wa in asabatu darra'u sabr idan kuma wani abun matsala abun cuta wata damuwa ko wani matsaki ko rashin lafiya ta same shi sabara shi ma sai ya hakuri fa kana khairan lahu sai zama sai ya gode shi to kun ga abin da yake nuna mana daɗi wahala ga mummuni da alheri domin ya shiga cikin daɗi ya san wanda ya sa shi a cikin wannan daɗin wa Allah in ya shiga cikin wahala ba ya san Allah ne ya sa shi cikin wannan wahala saboda haka sai shi dogara ga Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ko wannan yana nuna mana muhimmancin godiya ga Allah a lokacin da mutum ya samu wata ni'ima yana nuna mana muhimmancin hakuri da juriya a lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wata matsala ina ga kullum tsaya a nan والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين